This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fata an wuni lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba, 24 ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Sarfila da kanin labarai.
Yau Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya ci zirar da hannu kan wata dokar da samar da taimakon dala biliyan 95 ga Ukraine da Isra'ila da Taiwan. Haka kuma yau labarin da sojojin Isra'ila ta faɗi cewa tana shirin girke wasu rundunoni biyu a zirin Gaza. Matakin da ya zo daidai lokacin da Isra'ila ke shirin kai farmaki ta ƙasa a kudancin birnin Rafa. Haka kuma za a ji cewa dubban ɗaruruwan 'yan ƙasar Argentina ne suka cika titina babban birnin ƙasar a jiya Talata domin nuna adawa da kasafin kuɗin da shugaba Javier Milei ya yi wa jami'o'in gwamnati.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za a ji cewa yawan ɗauke wutar lantarki a Ghana ya haddasa asaran dukiyoyi ga 'yan kasuwa.
Wanda su 'yan kansu ne da suke haddasa wutan lantarki suna bin gwamnati ba su suka da yawa. Da suka yi zance da gwamnati kowane lokaci alkawarin da gwamnati ke yi zai biya su kudin, sai da kudin ba su samu ba.
Haka zalika, a cikin shirin za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka yi da 'yan Najeriya mazauna nan Amurka akan batun rashin tsaro da ya addabi yankin. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, wanda a wannan makon shirin zai tattauna ne akan haƙƙin 'yan jarida wurin haɗa kan addinai. Muna kuma ɗauke da saƙonnin masu sauraro, amma yanzu sai an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Yau Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya ce ziyarar ta hannu kan wata dokar ta samar da taimakon dala biliyan 95 ga Ukraine da Isra'ila da Taiwan, bayan da majalisar dattawan kasar ta amince da ita a yammacin jiya Talata. Ƙuri'ar amincewa da ƙudurin, wanda 'yan majalisun 79 suka amince 18 suka ƙi, ta zo ne bayan da tsaikon da aka shafa watanni da dama ana yi, wanda ya sa majalisar dattawan ta zartar da irin wannan mataki. Kuma shugabannin majalisar wakilai suka ƙi amincewa da aka haɗa ƙuri'ar sakamakon rashin jituwar da aka samu kan aikewa da agaji zuwa ƙasashen waje da kuma batun tsaro a cikin gida. Majalisar ta sabunta yunkurin ne bayan tattauna da shugabannin majalisar suka yi don shawo kan adawa, inda daga ƙarshe ta amince da matakin da ƙuri'u 311. 312 ba su amince ba a ranar Asabar. Yaƙin da Ukraine ke yi da mamayar Rasha shi ne babban abin da aka fi mayar da hankali a kan shi kunshin, tare da dala biliyan 61 zuwa wannan yanki. Ƙudurin ya kuma haɗa dala biliyan 26 ga Isra'ila a daidai lokacin take fafata da mayakan Hamas a zirin Gaza, da kuma dala biliyan 8 domin tunkaran matakan China na barazana ga Taiwan da sauran ƙawayenta a yankin Indo-Pacific. Biden ya bayyana a wata sanarwa jim kaɗan bayan da majalisar dattawan ƙasar ta kaɗa ƙuri'a cewa Amurka na iya fara aika makamai kayan aiki zuwa ƙasar Ukraine cikin wannan makon. Yau labarin da sojojin Isra'ila ta faɗi cewa tana shirin girke wasu rundunoni biyu a zirin Gaza, matakin da ya zo daidai lokacin da Isra'ila ke shirin kai farmaki ta ƙasa da kudancin birnin Rafa. Sojojin rundunonin za su gudanar da ayyukan tsaro da dabaru tare da bayar da cikakken bayanai game da shirye-shiryen. Jami'an Isra'ila sun ce kai farmaki a Rafa ya zama dole domin cimma burinsu na kawar da ƙungiyar Hamas. Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu sun bayyana damuwarsu game da mamayewar ƙasa, suna masu cewa hakan na iya kawo bala'in jin ƙai a Rafa. Fiye da rabin al'ummar Gaza na samun mafaka a yankin, inda mutane da dama suka tsere daga wasu sassan Gaza saboda faɗan da kuma umarnin ficewa daga Isra'ila. Rundunar sojojin Isra'ila ta faɗi yau Laraba, jiragen yaƙinta sun kai hare-hare sama da 50 a zirin Gaza. Har ila yau Isra'ila ta kai har-har kan wasu wuraren Hezbollah da ke kudancin Lebanon ciki har da mayar da martani ga harbin makaman roka da kungiyar Hezbollah ta yi, wanda kungiyar ta ce martani ne ga kashe fararen hular da Isra'ila ta kashe mata a baya.
An ji ba kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan an shafe makonni al'ummar Ghana na fama da matsalan ƙarancin wutar lantarki, abinda ya sanya masana'antu da gidaje asarar dukiyoyi masu tarin yawa. Hukumar kula da wutar lantarki ta ƙasar ta ECG ta ɗora laifin yawan ɗauke wutar ne akan matsaloli da aka samu na transformer da yawa. Sai dai masana sun alakanta matsalar lamarin da taɓarɓarewar tattalin arziki, lamarin da ya sa gwamnati ba ta iya biyan masu samar da wutar lantarkin. Wakilin mu Hamza Adam daga birnin Kumasi ya aika mana da ƙarin bayani.
An shafe makonni kenan al'umman sassan faɗin ƙasar Ghana suna fama da matsalan ƙarancin wutar lantarki, abinda ya sanya masana'antu da gidaje hatsarin dukiya masu yawa. Isa Nafari, da ya mallaki kantin sayar da kifi da naman kaji, ya ce sun yi hatsara mai yawa sakamakon matsalar ɗauke wuta, kuma a yanzu suna ci gaba da dukufa ne akan inji na janareta. To sai dai hakan ba zai dawoma ba, saboda ba sa iya su ci gaba da sayan makamashin man fetur.
Yanzu haka mun kuna generators muna zamne ga aikin nan na bata wasu sai su tabani haka. Sai na da wani kifi about 1000 boxes, kifi na sai na sayarwa 450 Ghana. Yanzu haka masu dabbobi suke zuwa domin ya bata ba kai ka sayar ka ba mutum ya ci. Masu karnuka poultry farms na cire da ba su kan 100 ka ka gani asaran nan. So muna asara sosai.
Hukumar kula da wutar lantarki a ƙasar Ghana ta ECG ta dora laifin yanke wutar lantarki akan matsaloli da aka samu akan transformer masu yawa. Sai dai masana sun alakanta matsalar da tabarbarewar tattalin arzikin ƙasar, da ya yi sanadin gazawar ƙasar wajen biyan masu samar da wutar lantarki masu zaman kansu. Dr. Abdulrahman Alhassan mai sharhi ne kana babban jami'i a cibiyar da ke baiwa gwamnatin Ghana shawara bisa tsare-tsarenta na samar da makamashi ta Blue Hammond Energy Center, ya yi ƙarin haske akan abubuwan da suka janyo wannan matsala da ake fuskanta na baya-bayan nan.
Na farko shine kuɗi wanda ake sayan mai ko kuwa gas da generator lantarki ke aiki da shi don su yi su ba da wutar lantarki. Independent power producers wanda su 'yan kansu ne da suke hassasa wutar lantarki ya so su ba kasa su yi amfani da shi, suna bin gwamnati ba su suka da yawa da suka yi zance da gwamnati kowane lokaci. Alkawarin da gwamnati ke yi zai biya su kudin, shiga kudin ba su samu ba. House suka ce kamar in dai ba sun samu kudin da suke bukata ba, su ma za su daina ba da wutar lantarki. Akwai irin wasu fault da suke faruwa, wato abinda ba zata zai faru ba shi faru ya dauke wutar lantarki. Wannan kuna dangance da tsofaffin kayayyakin aikin da ake aiki da shi na wurin aika wutar lantarki zuwa gidajen mutane da zuwa wurin ma'aikata. Akwai ababa da yawa da ya kamata a sake, da yake baya an sake su gaba dai ba, sai kaga ana samun fault nan da can.
To sai dai a wani matakin da gwamnati ta dauka na neman shawo kan wannan matsala, shugaban kasar Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya kaddamar da wata sabuwar tashar samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 150 a yankin Ashanti, matakin da ya ce zai taimako sosai. Wannan aiki yana nuna gagarumin ci gaba a yankuninmu na samar da wutar lantarki mai dorewa ga al'ummarmu, musamman mazauna yankin Ashanti, yayin da yawan jama'a da ayyukan tattalin arzikinmu ke ci gaba da karuwa, wanda ya haifar da karuwar bukatun wutar lantarki. Kamar wannan tashar wuta ta lantarki yana da muhimmanci wajen bunkasa samar da makamashinmu don cimma buri na al'umman ƙasar Ghana. Duk da matsalan wutan lantarki da ake fama da shi a ƙasar Ghana, tana alfahari da madatsun ruwa guda uku da suka hada da Akusumbo da Pong da Bui, kuma kashi fiye da 80 cikin 100 al'umman ƙasar ne ke cin moriyar wutan lantarki a ƙasar, in ji wani rahoton World Bank. Kazalika, wasu ƙasashe masu makotaka da ita irin su Togo da Burkina Faso na dogaro a kanta wajen samar da wutan lantarki. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton, kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
Yau Laraba, hukumar tarayyar Turai ta kaddamar da wani bincike kan kayayyakin kiwon lafiya da aka siyo daga ƙasar China. Mataki na baya-bayan nan da ya kawo rudani a fannin kasuwanci gabanin ziyarar shugaba Xi Jinping da zai kai nahiyar Turai a wata mai zuwa. Binciken wanda Beijing cikin hanzari ta soka yana da nufin tantance ko masu samar da na'urorin Turai da sakarar allurai da na'urorin ɗaukar hoto zuwa na'urorin ɗaukar hoton ƙashi su samu damar shiga ta hanyar da ta dace daga China. Idan har ta kammala cewa ba a bi hanyar da ta kamata ba, hakan na iya sa kungiyar ta sanya takunkumi kan kamfanonin kera na'urorin likitanci na ƙasar China da ke ba da shawarwakin jama'a na EU da su kara da aiwatar da mafi ƙarancin maki na ba da kwangiloli ga kamfanonin ƙasar China zuwa ƙetare. Binciken shi ne na farko ƙarƙashin yarjejeniyar cinikayyar ƙasashen duniya da EU wanda ke da nufin haɓaka da yarjejeniyar juna ta hanyar samun kasuwannin sayayyar jama'a na ƙasa da ƙasa biyu bayan ƙorafe-ƙorafe da aka daɗe ana yi da kamfanonin da gwamnatocin ƙasashen Turai kan samun damar shiga kasuwannin ƙasar China. Da ƙarshe yau Laraba, zaɓen shugaban ƙasar Indonesia Prabowo Subianto ya sha alwashin yaƙi da ɗaukacin al'ummar Indonesia tare da yin kira da a haɗa kai tsakanin jigajigan 'yan siyasa domin ce da ƙasar gaba a daidai lokacin da ke ƙoƙarin ƙara ƙarfin 'yan majalisar dokokin ƙasar gabanin karɓar aiki a watan Oktoba. Da yake jawabi wajen wani biki da aka tabbatar da shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen ranar 14 ga watan Fabrairu, Prabowo, wanda ya nasara daga gagarumin rinjaye, ya ce yana tattaunawa da manyan masu fada a ji a ƙasar kuma yana matuƙar muhimmanci jam'iyyu su samu haɗin kai domin cimma maslaha. Prabowo, wanda ya samu goyon bayan sahihancin goyon bayan fitaccen ɗan takara Joko Widodo, na neman faɗa da ƙawancensa a sabuwar majalisar dokokin ƙasar, yana kuma tattaunawa da jam'iyyun da suka goyi bayan abokan hamayyarsa a zaben.
A gaida Sarfili da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuwa bari mu kawo muku tambayoyin da wasu 'yan arewacin Najeriya mazauna na Amurka suka yi wa gwamnatocinsu a kan sha'anin tsaro na yankinsu yayin wani shiri na musamman da sashen Hausa da murya Amurka ya shirya a nan Washington. Ga mai tambaya na gaba.
To ba sunana Sunday Beatrice, ni ne shugaban zumunta association, wato shugaban mutanen arewacin Najeriya da ke nan Amurka. Tambaya ta a yanzu ga duka gwamnonin ne, saboda mun ga alamun cewa kamar yadda gwamnan Katsina ya faɗi, akwai damo'i irin wanda ba mu sani ba cewa mutane daban-daban wanda ba kuwa tsammani suna cikin harkan ta'addanci. Me ake ciki yanzu da za a ƙara wa mutane a juya hankalinsu ga inda za su rika samun abinda ya fi wanda suke samuwa daga aikin ta'addanci, musamman alal misali harkan na'uran kwamfuta ko wata sana'a wanda zai iya sawo ana kawowa kudade dala ana biyan su amma suna a Najeriya. Nagode.
Gwamna. To alhamdulillah, na farko maganar ta'addanci nan da muke ta fama da shi yau a Najeriya kuma a ƙasashen mu yana da nasaba ga irin yanda al'umma suka samu kansu a da. Watakila a lokacin nan ba a yi ma mutane adalci ba, mutane suna nan zaune gari ba aikin yi da sauransu da makamantansu, wanda ga tunanina yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka tura mutane suna wannan abuwa. Da amma ko shi ya kamata mu yi tunani, ba abu ne wanda za a ce yau muna farin ciki ko muna murna da shi ba. Mu yanzu da muke a matsayin gwamnoni na waɗannan jihohi, mun fito da hanyoyi daban-daban ta yanda za mu iya taimaka ma al'umma su samu aikin yi a jihohinmu, wanda ga tunaninmu idan al'umma suna da aikin yi to kusan zai ɗauki hankalinsu daga irin wannan ta'addanci da ake. Amma duk da haka ba abu ne mai sauki ba, abu ne sai mun samu haɗin kan al'umma. Kamar yanzu yadda ake magana, ai wurare da yawa kusan zan iya cewa 'yan gida ne suke wannan ta'addanci. Kamar mu a Zamfara, Fulani ne da Hausawa, wanda 'yan Zamfara ne na aka haife su an san iyayensu an san inda suke zama da makamantansu sannan idan mutane ba sa fitowa suna tona asirin irin wannan abubuwa abu ne wanda yake da wahala kamar yanzu lokacin da kake magana Jigawa da Kano ai inda Allah ya taimaki Kano lokacin da aka fara ta'addanci mutane sun fito sun ba gwamnati goyen baya akan cewa koda dana ne na san cewa yana ta'addanci zan mika shi ga hukuma dan me kaga ana kasuwanci a Kano ba wanda yake so ya tabbatar da cewa abubuwan nan sun ruguje sun ba gwamnati hadin kai wanda ya taimaka sosai wajen shawo matsalar tsaro a wannan jihohi shi zaga cewa irin wannan ta'addancin da ake muke fama da su yanzu su ba su da shi a Kano kuma ba su da shi a Jigawa sau haka mu kanmu mutanenmu sai mun tashi haikan mun taimaka mu gwamnati da duk wani wanda aka san cewa abinda ake cewa informal an fito da shi an nuna kuma an hukunta shi wallahi idan ba mu yi haka ba duk abinda za mu yi akwai rauni a cikin shi sau haka roƙonmu shine mu samu haɗin kan al'umma mu tabbatar da cewa an ba gwamnati haɗin kai wajen shawo wannan matsala ta tsaro da muke fuskanta a jihohinmu
Gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal kenan tattauna wanda aka shirya a nan muryar Amurka. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa shirin da ke tattaunawa kan matsalolin da ke janyo tarnaƙi wa zamantakewar al'umma da zakulo hanyoyin magance su don samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa sunana Zainab Babaji ni ce ke jan linzamin shirin zamantakewar mu Shirin zamantakewa zai yi duba ne da irin gudunmawar da 'yan jarida ke bayarwa wajen hada kan jama'a da ke da bambancin addini da kabila.
In mun lura muka cewa level talauci ya yi ƙasa a cikin watan Ramadana. Saboda menene ko ya kuma zuwa ga Allah ana istighfari ana halala ana ciyarwa ana ba da sadakoki talakawa da marasa galihu suna jin daɗi. Ana so bayan ko watan Ramadana ka ci gaba da haka.
Mu 'yan jarida mu makowa ne. Mu muna aiki ma al'umma gaba ɗaya ne ba wai muna aiki ma Christians ko Muslims ba muna aiki inda muna aiki ma kowa ne ya kamata mu ja kowa tare
manema labarai ko 'yan jarida suna cuɗanya da kowaɗanne irin mutane manya ko ƙanana masu mukami a matakai daban-daban na mulki da talakawa da masu arziki har ma da waɗanda ke da bambancin addini kabila ko jinsi A ka'idar aikin jarida yana da muhimmanci kwarai dan jarida ya yada labarai waɗanda za su kawo haɗin kan al'umma da fahimtar juna. Musamman a Najeriya da ke da ɗimbin al'umma suke kuma samun saɓani saboda rashin fahimtar addinan juna da ɗabi'unsu. Kan haka ne a karo na farko tun kafa ƙungiyar 'yan jarida shekaru 50 da ta gabata a jihar Plateau. Ƙungiyar ta shirya taro na ƙarƙare azumin watan Ramadan inda ta gayyato malluman Islama da na Krista da sauran al'ummomin da ke da addinai daban-daban don jin wasu kalamai daga bakin malluman addinin Islama don ƙara fahimtar abin da addinin Musulunci ya kunsa. Sheikh Umar Faruk Muhammad naibin limamin masallacin Fiber a birnin Jos shine ya jagoranci gabatar da jawabi a wurin taron.
Lalle ne shi wata Ramadana wata ne da yake sa mutane su zamanto sun zamanto mutanen kirki, su zamanto mutane masu gaskiya da kuma ya zuwa ga Allah. A yau duniya kowa wanda suke ce su masu ilimi ne suna kokari su ga cewa sun samar da kwanciyar hankali da zaman lafiya da tattalin arziki ya tashi a duniya amma sun manta cewa alkur'ani ne a cikin sun manta da su duba alkur'ani ya kamata su duba domin idan mun bar hanyar Allah Allah sai ya canja mana mun da zuwa ga Allah Allah ma sai ya canja mana in mun lura muka cewa talauci yayi ya level talauci yayi ƙasa a cikin watan Ramadana saboda menene ko ya kuma zuwa ga Allah ana istighfari ana halala ana ciyarwa ana ba da sadakoki talakawa da marasa galihu suna jin daɗi to ana so bayan ko watan Ramadana ka ci gaba da haka kuma shi watan azumi wata ne da ya zamanto wata ne da zai gadin al'umma su zamanto mutanen kware kuma ina daga cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutum da ya azumi watan Ramadana ina da wasu ɗabi'u marasa kyau, ya daina su, ya ci gaba da alkhairi bayan Ramadan, to wannan alama ne na Allah ya karɓa azumin bayan Allah. Amma idan ka koma ruwa, to wannan alama ne da cewa Allah bai karɓa azumin ka ba. Kuma ana ji hankali ga musulmai cewa lalle ne shi wato azumi wannan da Allah ya bamu nan wata ne mai daraja da ya ba wato musulmai da bai ba kowa ruwa ba. Na farko a cikin aka bamu wata fiyayyen wata Ramadana, a cikin shi aka bamu fiyayyen dare da Laylatul Qadri, a cikin shi aka bamu fiyayyen littafi Alkur'ani, a cikin shi wanda ya kawo littafin shine fiyayyen mala'ika, mala'ika Jibrilu, wa aka wa fiyayyen annabi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su aka zo littafin da shi fiyayyen al'umma, muni al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da haka idan ka samu kanka a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to ka gode wa Allah, ka gode wa Allah, ka gode wa Allah. To wannan shine sako, kuma har ila yau shi azumi yana kanta da mu zaman lafiya. Mun ji ne annabi ke cewa idan an tsokane ka, an ce an yake ka ko tsokane ka ko an zage ka, kace menene? Inni sa'im, ina azumi, ina azumi, ina azumi. To haka ake so ka ci gaba, ka gani ina kanta da mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kuma azumi an fara shi ne ba mu muka fara ba, can al'ummomi da suka shude sun fara azumi, ba kuma aka fara azumi ba, amma namu daban yake da sauran azumi, domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cikin mu. Da haka muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala.
Sheikh Umar Faruk Muhammad kenan, na'ibin limamin masallacin Faiba dake garin Jos. Malamai da pastoci za kula da buɗa hajaja, aikinku ne ku kai saban Allah a iya fahimta ta hukumomi, musamman ma na gwamnati, suke da haƙƙin samar da tsaro a al'umma. To sai dai kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau, Musa Ibrahim Ashams, ya ce dole ne sai an haɗa gwiwa.
Ɗan jarida sun yi rawan azu a gani, saboda aka ce za a ci gaba da wariya, aka ce za a ci gaba da su da mu, ba za a samu ci gaba ba al'umma. Dama yana da kyau mutum ya daraja addinin wani ko bai yarda da addinin ba, inda Allah ta'ala yana bukatun kowa da kowa ya zama musulmi, ba sai ya tuntubi kowa ba, saboda shi ba shi da abokin shawara. Amma ta hanyarsa, ta ikonsa, ya sa akwai kiristoci, akwai musulmai, akwai ma masu addinin gargajiya. Wannan rawar da NUJ na rashin jihar Plateau ta yi, rawan azu a gani ne. Muna saka zaton wasu ma za su yi koyi da wannan, saboda su ma su gani yana da kyau. A matsayinmu na gwamnati na jihar Plateau, a ƙarƙashin shugabancin shi mai girma barista Kalim Manasa Mutuwan, muna yaba mu wannan tsari da aka ɗauka da wannan salo, wanda shugabancin Ayuku Fasfo ta ɗauka domin haɗa kan mutane na jihar Plateau. Ko musamman ku 'yan jarida, kuna da mahimmancin rawa da kuke takawa a cikin al'umma. In kuka ɗauki wannan salon, kaga jama'a su ma za su ɗauke ta. Saboda haka muna cewa wannan tafiya ne mai kyau, mai daraja ce, ko muna saka zaton wasu ma za su yi koyi da ita. Gwamnati ta ɗauka, 'yan jarida sun ɗauka, yanzu al'umma su ma suka ɗauka, kaga ya zo da sauƙi. Dama ba mutum ɗaya ne yake wannan rawar ba, kowa ne. Kamar rawar mata ne aka hagu a dama. Kada mutum ya tsaya a guri guda ya ga kawai shi ɗan da ya tsaya kawai shi kenan, ɗan aka ci za su yi a hura.
Shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar Plateau, mace ta farko da ta rike kujerar tun shekaru 50 da kafa kungiyar, Madam Ayuku Fasfo, ta kasance ta farko da ta kirkiro wannan tsari na haɗa kan musulmi da Krista a lokutan ibada. Ta ce ya kasance shirin da za a ci gaba da shi don fahimtar juna.
Kamar mun da aka ife ma Jos, ba mu san wannan bambanci ba, amma ya zo ya kai lokacin da an zo an shiga crisis daya akan daya, ya kai kuma lokacin da ba ma zama tare da ya kamata. Kuma mu 'yan jarida mu makowa ne, mu muna aiki ma al'umma gaba ɗaya ne, ba wai muna aiki ma Christians ko Muslims ba, muna aiki inda muna aiki ma kowa ne, ya kamata mu ja kowa tare. Kuma ka ga addini nan guda biyu, Christianity da Islam, su ne kaɗai muka sani. Mun san waɗansu suna nan da ba su nuna kansu ba, so dole ne in abin da zama mutum ɗaya a yi ma ɗaya. In ka tuna last year mun fara Carols, kuma da muka yi Carols mun insistin cewa duka members ɗinmu wanda suke sallah da wanda suke zuwa church duka a zo tare, don jama'an Plateau gaba daya su ga mu muna tare. Ba wai sai mun yi report ne sai mu nuna muna tare ba. Za mu je mu zauna a gidan radio muna ce ai zaman lafiya. In ba ga mu muna zaman lafiya ba in mutane ba za su yarda da mu ba. Doka san dan jarida don duka abin da ka fada ko angwa ana so a ji me ne dan jarida ne ya fada mutane za su ce gaskiya ne. So ya kamata duka abin da za mu yi in mun nuna cewa haka ne zaman tare. Haka ne religious tolerance mutanen da suke respected din mu suna ji musulman suka ji haka din kuma za su doka cewa a ai dan jaridan nan haka ya fada kuma haka suka yi abinda ya sa mu kai wannan program din kenan kuma Allah ya da zamu ci gaba zamu duba wai su abubuwa kuma da ya zamu yi tare ba wai mu saya kawai wai don mai lecture yau sai mu rufe ba ya kamata a dangantakan mu da juna mu nuna cewa muna tare don duk duniya gaba daya su san muna tare da haka muna bege cewa nan gaba za su samu zaman lafiya a Plateau don abin da muka yi a NUG
Ita ma hukumar 'yan sandan Najeriya ta kasance a wurin taron inda mataimakin kwamishinan 'yan sanda Usman Adamu wanda ya yaba da irin wannan haɗin kai ya ce zai taimaka musu kan aikin su.
Alhaƙiƙa shi kwamishinan Bosi lokacin da ya karbi wannan sakon ya yi farin ciki ya kuma nuna goyon bayansa ga bisa wannan umurni da aka gayyace shi kuma ya umurce ni da akan cewa in faɗa wa su ƙungiyar 'yan jarida akan cewa alhaƙiƙa yana tare da su kuma yana goyon bayan su a duk abun da suke yi kuma idan duk suna da wani korafi ko wani abu kofarsa abu da take akan a zo a same shi dai ji wannan kuka koke-koken su don ya samu ya magance shi kuma bayan haka ya mika yana mika kuma godiyansa ga kan cewa wannan abun a ci gaba da shi don dai shine zai hada kan al'umma gabaki daya
kuke fafutuka idan matsala ta taso kuke kawo dauki yaya al'umma za su samu wannan zaman lafiya ya za su hada kansu domin kuma su rage muku aikin
inda a ce yanda wannan su kungiyar 'yan jarida suka yi wasu kungiyoyi suna yin wannan abu badan kuma duk tunda duk wannan kungiyoyin akan samu mutane masu addinai daban-daban duk in aka zo waje daya suka hadu suka ce da ayi wannan abu badan kaga an kawo mutane fanni-fanni daban za su fahimci juna kuma za a gudanar da komai da komai cikin kwanciyar hankali mutane za su fahimci ta cewa gaskiya wayannan abu badan da ake yi din nan wasu ne a waje suke tusa ra'ayi ma mutane shine ake samun tashin hankali da sauransu a kofar yan sanda a bude take ga duk wani abun da suke ji ko wani abu suke gani da sauransu don Allah kofa a bude take an bada numobi kala-kala akan su kira wannan numobin su fada ma yan sanda za su yi responding kuma su je wannan wajen don su tabbatar cewa an dakile wannan abun kafin ma ya bazo a cikin gari
mataimakin kwamishinan yan sanda Usman Adamu kenan
dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Ta gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga sakonku masu saurare.
Yau Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya ce zai rattaba hannu kan wata doka ta samar da taimakon dala biliyan 95 ga Ukraine da Isra'ila da Taiwan bayan da majalisar dattawan kasar ta amince da ita a yammacin jiya Talata. Koriya amincewa da kudirin wanda 'yan majalisun 79 suka amince 18 suka ki ta zo ne bayan da tsaikon da aka shafa watanni da dama ana yi wanda ya sa majalisar dattawan ta zartar da irin wannan mataki. Kuma shugabannin majalisar wakilai suka ki amincewa da aka da kuri'a sakamakon rashin jituwar da aka samu kan aikewa da agaji zuwa kasashen waje da kuma batun tsaro a cikin gida. Yau labarin da na sojan Isra'ila ta faɗa cewa tana shirin girke wasu rundunoni biyu a zirin Gaza. Matakin da ya zo daidai da lokacin da Isra'ila ke shirin kai farmaki ta ƙasa da kunancin birnin Rafa.
To madalla masu sa mana aikin afuwa, wato karancin lokaci ya sa ba mu iya kawo muku wato sakonni da kai ko mana ba. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke muku sallama a tare mu a shirinmu na dare. Amma yanzu a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.